بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanuwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah mai girma da buwaya da ya kara yar mu wannan yini mai tarin albarka yini lahadi wanda ya daidai da 4 ga watan rajab watan 7 a cikin jeren girota na musulunci yau hijira na da shekara 1443 hakan ya daidai da 6 ga watan 2 miladiya 2022 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka da ke wannan unguwa ta Federal Locus Fadar jihar Gombe domin tattaunawa game da abin da ya shafi ma matsayin mu na musulmi wanda muke wannan tattaunawar duk mako a rana irin wannan kuma a lokaci irin wannan muna addu'an Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon karanta daidai da fahimta daidai da kuma zama akan daidai bayan nan tattaunawar mu tayo insha Allah kaco kam zata karkata ne zuwa ga haƙoƙin mata a musulunci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa su mata ƴan uwan maza ne a cikin addini shaqa'iqur rijal an-nisa shaqa'iqur rijal su mata ƴan uwan mu ne wajen gudanar da addini akwai abubuwa da yawa da ya haɗa mu da su innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati zuwa ƙarshe Allah sai ya ambaci mu'minai maza mu'minai mata musulmai maza musulmai mata masu gaskiya maza masu gaskiya mata masu haƙuri maza masu haƙuri mata arkanul islam kaf ya haɗa mu da su kalmar shahada sallah azumi zakka hajji duk ya haɗa mu da su in banda ɗaiɗaikun ansu abubuwa wanda suke na nawafil ko na fawa'idat to su ne aka ɗan samu gurabe da shari'a ta ɗan ɗauki musu ƙafa kamar zuwa yaƙi kamar halartar jana'iza kamar zuwa makabarta dukkan wannan an ɗaukewa mata irin wannan abubuwa amma a galabiyar ayyuka na addini tare Allah ta'ala yake ba mu doka da mu da su kuma hatta lokacin ma'aikin Allah akwai sahabbai mata da suke fita yaƙi ba don su yaƙi ba sai dai su taimaka wa masu yaƙin wajen ba su gudunmawa da abin da ya kamata bisa duba da wannan ɓangare da kuma rayuwar tasu tana da buƙatar mu ma kanmu mu san matsayinsu tuko tunda Allah ta'ala ya riga ya ɗora mana jagorancinsu an ce namiji shi ne jagora a gida namiji shine jagora game da matan da suke karkashin shi hatta shari'a ta biwa dama idan har mahaifiyarsa za ta yi aure an bawa da damar ya aurar da mahaifiyarsa ya zama mata wali har idan sun rabu da mahaifinsa ko mahaifin ya mutu za ta yi aure shari'a ta bawa da wannan domin rujula din ar-rijal qawwamuna lil nisa saboda bisa irin wannan da kuma inda Allah ta'ala ya kaddara mana zama da su an ba mu dama ka auri mace ɗaya biyu uku har zuwa hudu to akwai abubuwan da yawa daga cikin mazaje ba su sani ba magana ta gaskiya su mata ba bayi ba ne suna da yanci suna da haƙƙi Allah ta'ala ya ce wala hunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf yanda aka ce mace ta kyautata ma ta ma da'a ta ma biyayya ta ma ma'rufi to ita ma akwai irin wannan haƙƙin kwatankwacin nata a kanka wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf sabanin lokacin jahiliya mata sun sha wahala ba su da yanci hasali ma a wasu guraben gada su ake yi idan magidanci ya mutu ya bar mata sai ayyansu gaji su mutum kawai daga cikin wanda zai fitar uwarsa da yi mishi amma sauran matan uban zai iya haɗe su gaba ɗaya su zama mallakarsa duk da an irin wannan rayuwar kai hatta ba ma nesa ainin ba yanzu ka samu 'yan shekara 50-60 mata, za ka ji suna cewa su kan ba su san ma gadin iyayen su ma wa'ansu, musamman abin da ya shafi gidaje da gonaki, sai a ce wannan na maza ne. Wannan kuma shari'a ba ta ba da wannan damar ba. Da yawa dattawan mata za ka ji suna faɗar su irin gadon mahaifinsu na gidaje ko gonaki wala ba su sani ba, domin a lokacin ana ganin kamar ita 'ya mace ba za ta gaji gona ba, ko kuma ita 'ya mace ba za ta gaji gida ba. Duk an sami irin wannan rayuwar hatta nan baya-baya ma kusa-kusa. Saboda haka sanadiyar irin wannan ya kamata mu dinga tunatar da kanmu game da huquq da matsayi irin na 'ya mace cikin musulunci. A ƙarni na 6 zuwa na 7 bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam, sai Allah ta'ala ya haskaka duniya da zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wannan ƙarnin duniya ta cika da duhu na zalunci da fin ƙarfi da abubuwa na wauta da jahilci, da danne haƙƙin mata, da tirsasa musu a bautar da su, ko idan mutum ya ga mace zai iya zuwa da ƙarfi ya kwace ta tafi inda ya ga dama da ita. Duk an irin wannan rayuwar a baya, ita ko mace da ba ta da ikon mallakar wani abu, duk abin da ta mallaka ko mijinta ya kwace ko ɗan uwanta ya kwace ko wani mai ƙarfin unguwa ya kwace, ba su da wani yanci, ba su da wani kataɓis a rayuwa a irin rayuwar da aka kafi zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da Annabi Muhammad ya zo sallallahu alaihi wasallam, wada'a mizanil haqq li karamatil mar'a, sai ajiye mizani na gaskiya domin karrama 'ya mace, wayutiha huquqaha kamilan ghayra manqus, sai biwa 'ya'ya mata haƙƙin su cikakke ba tare da an tauye musu ba, wayarfa an kahiliha wizrul ihanat allati lahiqat biha ibarat tarikh, sai Allah ta'ala ko shari'ar musulunci ta ɗauke wulaƙancen da mazaje suke wa mata a da kafin zuwan manzon Allah. Shari'a ta ce ba daidai ba ne, lirrijali nasibun min maktasabu wa linnisa'i nasibun min maktasabna was'alallahu min fadli, maza an ba ku dama ku tsururci abu ku mallake shi ta hanyar da ya dace, su ma mata an ba su wannan dama din. Aka ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unsiyayn, aka ce matarka tana da gado, mahaifiyarka tana da gado, yar uwarka in baka da ɗa tana da gado a cikin dukiyarka. Duk sai da zuwan manzon Allah ya zo mata suka san wannan yancin nasu, amma da can kafin wannan lokacin ba su da yanci, ba su da wani abu a wannan rayuwar, amma da su tamkar wata kadara ko wata haja, duk lokacin da kake bukata za ka iya zuwa ka siyar ko ka kamo ko kai abin da ka dama da ita. Da manzon Allah ya zo sai aka ɗorawa dukkan mazaje su kula da haƙƙin matansu, addininsu, lafiyarsu, mutuncinsu, rayuwarsu, abin da Allah ya sa suka mallaka da zamantakewa. Haƙƙi ne, wajibi ne akan duk ɗa namijin da ya auri mace ya kiyaye mata wannan. Idan bai kiyaye mata wannan ba, tabbas Allah ta'ala a kiyama sai ya kama shi, domin ya ci haƙƙin wanda ba nashi ba. A bayan wannan, a musulunci ya ɗaga darajar 'ya mace, ya kiyaye mata kuma haƙoƙinta. Musulunci bai tauyewa mace haƙƙinta ba ko 'yancinta ba. Ita wannan matar sawa'un kanat umman, mahaifiya ce, am uktan ko 'yar uwa ce, am bintan ko 'ya ce da ka haifa, am zauja ko mace ce da ka auro. Duk mace ba ta wuce gida huɗun nan, ko uwa, ko 'yar uwa, ko 'ya, ko matar da ka auro. Yasa wani da ya zo lokacin jahiliya ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa iya so manzon Allah ya bashi dama je yi zina, sahabbai suka mai ca ya sha ku kyale shi, ku kyale shi. Da ya zo sai ce zo zauna a nan, sai ce me ka ce a baka izini, sai ce iya son a baka izini je yi zina. Ya ce to kafin na baka izinin zan ma tambaya. Ya ce yanzu kana so a yi zina daga mahaifiyarka ta haife ka, sai ce a baya su. Ya ce kana so a yi zina da 'yar uwarka, uwa ɗaya, uba ɗaya, ko uba ɗaya, ko uwa ɗaya, kana so, sai ce baya su. yace kana so ayi zina da yar da ka haifa a cikin ka, yace baya so. Yace kana so ayi zina da matarka da kake aurenta, yace baya so. Yace ai duk wanda zaka yi zina da ita to ɗayan hudun wani ce, ko mahaifiyar wani ce dai, ko yar uwar wani ce, ko yar wani ce, ko matar wani ce. Yanda baka so ayi da naka, to kai ma ka kiyaye karka yi da wani. Kaga mai method da zai fahimta, sai manzon Allah ya fahimtar da shi kuma ya gane. An fahimci wannan? To duk inda mace take ɗayan hudun nan ce a gare ka, ko mahaifiya, ko yar uwa, ko ya, ko mata, saboda duk inda ya mace ta kasance a cikin waɗannan group guda hudu, to kowanne akwai haƙƙin da musulunci ya ɗora ma. Idan uwa ce tana da haƙƙi, idan yar uwa ce tana da haƙƙi, idan ƴa ce tana da haƙƙi, idan matar aure ce tana da haƙƙi. An gane wannan da kyau? Waja'alaha min athawabi wal ajr kama lirajuli in hasanat wattaqat. Ko musulunci sai biwa ƴa mace damar samun lada da sakamako abun Allah in ta yi aiki mai kyau kamar yadda annabi ya samu. Idan kai kaza na alkhairi aka baka lada, ita ma ƴa mace idan ta yi Allah zai ba ta lada. Idan kai nafila Allah ya karba, in kai nafila Allah zai karba nata. Ba wani gunda aka ce kai za a karba aikin kai, ita ba za a karba aikin ta ba. Matukar kai da tsoron Allah, ta yi da tsoron Allah, duk Allah zai karba ba ku lada. Akwai gurabin mada musulunci ya haɗa mu da su wajen al'ahkamu shari'a, wajen hukunce-hukunce na shari'a, maza da mata, sai Allah ya gwama mu agugula. Ita mace kamar namiji ce fil insaniya a wajen kasancewa ɗan adam. Yanda kake ɗan adam, ita ma mace 'yar adam ce, ba wai ita wani jinsi ne da ba naka ba, a'a duk jinsin ku ɗaya. Yasa Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul ankabut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Daga cikin ayoyin Allah ya halicci matanku daga jinsi irin nawa. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, inda kake na mutum aka matarka mutunci, kai ba mutum bane, matarka ba wata halitta bace wanda ba 'yar adam bace, a'a duk mutane ne. Inda zaka yi magana za ta yi magana, zaka ci abinci za ta ci abinci, zaka buƙaci hutu za ta buƙaci hutu, zaka buƙaci kaza za ta buƙaci kaza, duk yanayin halittar mu ɗaya ne da su. An fahimci wannan? Domin cikar ni'ima ce daga Allah da ya yi jinsin mu ɗaya da matayenmu, bai yi jinsin matarka daban ba, kai ya yi ma jinsi daban, to da rayuwar ba za ta yi daɗi ba. Sawa'un kana, duk inda mace take to ita ma jinsin ta ta ɗana miji ce. Sai Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Ya ku mutane, ku ji tsoron Allah ubangijinku wanda ya halicce ku ta hanyar numfashi kwaya ɗaya, shine annabi Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, daga jikinsa aka halicci matarsa na Hawwa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, daga annabi Adam da Hawwa'u Allah ta'ala ya halicci ya yada mazaje da mataye daga cikin halittunsa masu yawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa su mata yan uwan maza ne a wajen gudanar da addini. Mu sani cewa daga cikin ayoyin Allah al-aya al-kauniyya, aya wanda yake kasantar da duniya da ita, sai ya halicci matayenmu da jinsin halitta irin tamu. Allah ya ce ne taskunu ilaiha, domin ku samu nutsuwa zuwa ga ita ya mace din. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, kuma Allah ya sanya soyayya da kauna tsakaninku da matayenku. Allah ta'ala ya ambata a cikin Al-Qur'ani cewa su mata a duniya, waja'ala lahunna ahkaman wa dhakara sawabahunna fil akhirah ka sawabul mu'minin min ar-rijal. Allah ta'ala dai ta yi ambaton irin lada da aiki da mata za su samu alkhairi, to sai ya kwatanta su da irin aikin da maza za su yi su samu alkhairi a cikin musulunci. Musulunci ja'alaha haqqan wa ja'alaha malan, musulunci ya sawa ya mace haƙƙi kuma ya sa mata ta mallaki dukiya waj'ala haqqu malikan wa alaqa biha ahkaman ma kafiran wa alzamaha bi ibadat kama alzama rijal bi ibadat. Musulunci ya ce wa ya mace ta mallaka ta hanyar da ya dace ta yi kasuwanci za ta yi gado za ta iya kasuwanci za iya mata kyauta za iya mata sadaka kuma lazumtawa su ma matan ibadoji kamar sallah azumi zakka zuwa hajji da abin da ya kama da wannan kamar da Allah ta'ala ya lazumtawa maza irin wannan ibada din kuma Allah ta'ala ya sanya wa mata hukunci hukunci mislu ma lil rijal irin hukunci hukuncin da yake kan danami an ce ma abu kaza haram ne to ita ma mace abu kaza haram ne a gunta abu kaza Allah iya fishi da shi a matsayin kan musulmi na miji to ita ma mace in ta aikata wannan abin Allah zai fishi da ita a galabiyar ahkamu shar'iyya ya hada mu da mata a wajen kusanci ga Allah ko kuma abin da zai nisanta mu zuwa ga Allah mai girma da buwaya babu shakka mutanen yau suna da bukata ila ma'arifin tilkal ahkam san irin wannan hukunci hukuncin da Allah ta'ala ya dora wa maza haƙƙi akan mata yanzu hatta nan kusa kusa ma malam Abdulrahman mai akadari yana cewa baya halatta ga kowane mukallafi ya aikata wani hukunci sai ya san hukuncin Allah akan abin ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah akan abin wannan shine ka'ida amma kafin kai aure yana da kyau ka san haƙƙoƙin matarka a musulunci kafin ka haihu ya kamata ka san haƙƙoƙin ƴaƴanka a cikin addinin musulunci kafin ka fara kasuwanci ya kamata ka san meye matsayin wannan kasuwanci a cikin addinin musulunci duk abin da zaka aikata a matsayin ka na musulmi yana da kyau kai ilimin sa kafin abin ya zo a ka'idar ta'arifuni qabla an ta'buduni fa'alam annahu la ilaha illallah an fahimci wannan wannan ka'ida ce da malamai suka aji baya halatta kai aure baka san haƙƙin matarka ba baya halatta rahin sanin haƙƙinta zai saka zalunce ta kuma zaluncin da zaka yi mata Allah ba zai yafe ba har sai in ta yafe ma wa'ansu sun tsoma ta kamar bayi ba su da buƙatar tausasa musu lafazi ba su da buƙatuwa zuwa ga kyautata musu su kai abinda suka ɗauka sun auro kamar wata baiwa ko wata boyi boyi sun kawo ta gida duk abinda suka ga dama za ta yi kawai ko tana so ko ba ta so ko haƙƙinta ne ko ba haƙƙinta ba ne wa'ansu bautar da matansu suke yi wannan kuma shari'a ba ta bada wannan damar ba shari'a ba ta bayar ba mata suna da buƙatuwa zuwa ga kyautata musu zuwa ga tausaya musu zuwa ga ainihin lallashin su bisa wa'ansu abubuwa in sun faru yanda matarka za ta baka haƙuri idan ta ma ba daidai ba ta nemi ka yafi mata to kai ma idan ka mata ba daidai ba ka nemi ta yafe ma domin haƙƙi ne idan ba ta yafe ma ba wallahi a gaban Allah sai Allah ya yagar mata wannan haƙƙin ya biya ta gayanta ba baiwa ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake bibiyar tarihinsa da karantarwarsa za ku ga yadda yake mu'amala da matansa mu'amala mai kyau yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli manzon Allah ke cewa mafi alkhairinku to wanda yafi alkhairi cikin iyalansa kuma ni yafi kowa alkhairi cikin iyalaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayi irin nasa duk musulmi ba wanda yake da inkari na matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ma wanda ba musulmin ba sun san darajar sa da kimarsa da irin matsayin sa gun Allah amma manzon Allah hadisin cikin Bukhari nana Aisha take cewa idan manzon Allah ya shigo gida kana fi mihnati ahlihi idan manzon Allah iya cikin gida da shi yake hidimar gida da shi duk wani activity na cikin gida da manzon Allah yake ko shara zaka iya shara a gidansa ko wanke wanke sai wanke wanke a gidansa ko ya kama yara ya musu wanka duk wani abu na cikin gida idan ba a yi ba sai ce wata kila abu ne ya musu yawa ban musu wannan a matsayin sa na shugaban halitta haka yake kuma ku duba inda yake zama da iyalansa su tattauna su bashi shawara ya ba su shawara mun karanta anan akwai lokacin da aka fita manzon Allah zai ji umara a shekara ta 7 zuwa ta 8 bayan hijira a lokacin da quraisha suka ce basu yadda yaje ba basu yadda ba yace shi ba yaki zai zo ba zai je umara ne ya gana da ubangijin sai dawo suka ce basu yadda ba yace ya za a yi suka ce sai shekara mai zuwa manzo Allah ya ce a rubuta da jiji ne Allah ya kai mu lokacin sahabbai suna ganin kamar suna da yawa a jiri ko da karfi ayi manzo Allah bai goyi ban ayi haka ba ya zo sun tafi da matarsa Ummu Salama sai yake cewa mutane na suna nema su mun tawaye irin yadda mutanen Annabi Musa suka yi masa amma ni idan sun mun tawaye Allah ba zai bar su ba Allah ba zai bar su ba sai take cewa ya Rasulullah ya aka yi sai take yake ce mata na ce kowa ya je yanka da ya sayi aski mu koma gida Allah ya kai mu bada sai mu dawo mu umaran mu to naga wasu suna ta nauyin kafa kamar hakan bai musu daidai ba sai ta ce to ga shawara sai ce me shawara take sai ya ce ya ta ce ka je cikin su ka zauna ka kira wanzamin ka yi ma aski a cikin su ka kamo hadirka a gaban su ka yanka shikenan ni shawara da zan bayar kiya manzon Allah ya karbi shawarata ya je cikin su aka masa aski ya yanka hadayarsa sai kowa ya kama yake kaga shawarar matarsa ta kawo duniya maslaha ta kawo duniyar musulunci maslaha to daga ana karbar shawarar su ga yanda suke zauna da nana Aisha radiyallahu anha a matsayin ta na matarsa su tattauna in an mai wata tambayar ya ga abin ya danganci na mata ne sai ya tura ta gida je ki samu wanda ta miki bayani a matsayin sa na manzon duniya gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma matansa ba kawayen matansa manzon Allah mutunta su yake kaga na Khadija ba a yi zama da ita a garin Madina ba tun a garin Makka Allah ya karbi rayuwarta amma bayan an dawo Madina daula ta kafu manzon Allah sai sa a yanka dabba ko akuya ko rago ko wani abu sai ce aje a samu kawayen na Khadija ba su domin mutunta su da yake ba ma ba matar ta sa ba a'a ainihin kawayen matarsa manzon Allah bai bar su waje mutuntawa da karramawa kuma har na Khadija Allah ta'ala ya karbi rayuwarta to manzon Allah kullun bibiyar ta yake da alkhairi da yabo bibiyar ta yake har bayan ba ita to wannan musulunci yana koya mana kan cewa mu mutunta iyalanmu ko suna nan ko Allah ya raba zaman to kar ya zamto a ce akwai cutarwa tana biyu bai Allah bai da wannan ba hatta rabuwa da shari'a ta tsara arabu in an hau matakai da yawa ba sawo maslaha ba to Allah da kansa yake cewa wala tansau lufadda bainakum in an rabu kar a manta irin alkhairin da ya faru a baya ai ka je nema ko an zo an saurare ka yi ba ma ki an tawo ma da ruwa na sha an kama abin zama gidanku ne ai ba gidanku bane za a iya bude ma falo kai ka zauna amma hidima ta ki sauraron ko ta saurare ka a tura ta a tambaye ta wa take so ta ce kai wanda ba alkhairi bane a hada dangi duk dangin ta su sanka idan wani abu ya same ka na ba daidai ba su ma jaje idan wani abu ya same ka na alkhairi su ma murna wannan ba alkhairi bane ba ita jawo ba ita jawo ko kuma in Allah ya azurta ku da da ko yaya ba da akwai gudun mota ci to kuma duk wannan sai ka manta dan arabu kuma sai rabuwa ta zamto rayin arziki da zagi da cin mutunci da aibatawa musulunci bai gadar da wannan ba sai ce wala tansau lufadda bainakum ko da an rabu ai akwai alkhairi a baya ai kar ku manta da su dan halakku bai manta alkhairi ba ma ki ba kai kake neman ta ba akwai wani akwai wani tace kai take so ai ta bugawa wani lokacin kai ma baka yi a gidansu a gidan nasu ba ko wata ce can ba ta son ka ita ta nace kai take so ai ta fama Allah ya taimake ta burin ta ya cika kai ma burin ka ya cika zuwa ya auren kuma duk sai ka manta da wannan ka bar mata abun gori ta je da ai mun faɗa miki ai ku tana irin challenge din da suke samu
idan har suka mahalacci kamu su butulci to wallahi lokacin tunanin koma gida suke domin za ce ai an fada miki ai ai an ce miki kaza ai ku san irin wannan damuwar suna fisa danta a rayuwar su saboda kamata suna da buƙatar kulawa suna da buƙatar rarrashi suna da buƙatar aida shin a kyautata musu bisa irin tsarin da musulunci ci musani ƴan uwa a yana da kyau musulmin yau suna da buƙatuwa da yawa bisa sanin haƙoƙin mata cikin addini a farajilul muslim mutum musulmi bi hajatin ila ma'rifati zalik iya da buƙatuwa wajen ya san haƙƙin mata akan shi li'anna lahi nisa gaba da shi akwai mata zawjatun wa banatun wa akawatun wa maharim gaba da shi akwai matansa da zai aura an ba ɗaya bace ba biyu ba akwai iyaye in Allah ya bashi akwai ƴan uwa akwai mahaifa duk mata ne ga sura kowace kuma da haƙƙin ta na musamman akanka a matsayin ka na musulmi musulunci ya kiyaye karamcin ƴa mace da mutuncinta daga cikin karama ta ƴa mace wanda musulunci ya ce a kiyaye mata mutuncinta musulunci ya ce ƴaƴa mata su zauna a gidajensu domin a kare mata mutuncinta da ƴancinta wa qarna fi biyutikunna haka Allah ya ce dalilin wannan domin ita ƴa mace kadara ce kuma kaya ne mai tsada kuma duk da tsadarsa iya da rauni kuma duk abin da yake yawan fitowa yake yawan gwagwarmaya matukar bahi da quality to rauninsa zai sa ya samu matsala to ƴaƴa mata suna da rauni a rayuwa saka Allah ya halicce su to sai musulunci ce su zauna a su gidaje kar su fita sai inda dalili mai ƙarfi yasa aka tambaya na Fatima radiyallahu anha aka ce ma khairul lin nisa menene alkhairin ya mace ta ce Allah tara rijala wala yarawnaha katta ga mazajen bana da bana ta ba kuma kada mazajen da bana ta ba su ganta wannan shine alkhairin ya mace duk dubaraka duk hikimarka baka da hikimar da zaka karya dokan Allah ka zama zaman lafiya ba zai yi ba ƴaƴa mata wayo da dubara da hikima baya sa sai to sai an dora su akan shari'a zaman su gida shine abin da shari'a ta ce sai dai inda larura ta neman magani ko wani abu dai wanda haja ce masa dole sai ta fita to sai musulunci tsara mata fitar magani da za ta yi ba irin fitar ka dan namiji za ta yi ba akwai lokutan da musulunci ƴaƴa mata su fita a lokacin akwai dressing da yanayi yace inda kin kai shekarun balaga zaki bar gidanku to ki yi wannan shiga duddan a kare mata mutunci har musulunci ya tsawatar yayi sinuwa ma da la'anta akan matan da ba sa killace jikinsu idan za su fita duk wannan mutuncin su ake kare musu da ƴancin su da kuma martabar su musulunci yace ƴaƴa mata su zauna a gidajensu kada su fita irin fitar jahiliyyar mutanen farko bayan wannan a musulunci ya tabbatarwa da ƴaƴa mata ƴancin su a gurabe daban-daban hatta neman aure to ba a ce kawai idan kaga ƴa mace ta ma a waje ka tare ta ba Allah ta'ala yana cewa fankihuna bi izni ahlihin ku aure su ko ku nemi auren su da izinin iyayensu wani haƙƙi ne duk ƴa mai mutunci ba da kai sai ita a waje za ku ga magana ku gama ba a sai an zo gidansu domin a martaba ta a kimanta ta kar ka yi mata magana da kai sai ita irin abin da yanzu shine yafi a galibiyar faruwa mahaifa su sani wannan shine abin da musulunci ce domin a karrama ta a mutunta ta kuma a kiyaye mata haƙoƙinta wajen bada sadakinta da mutunta ƴan uwanta da nema mata gunzama da ci da ita da shayar da ita da bata lafiya in bata da lafiya a bata magani duk wannan yace huququr rijal iya cin huququn nisa al rijal bayan nan musulunci ya sanya لهن قواعد وشروط قبل نكاحهن musulunci ya sanya wa ansu dokoki da sharuda kafin mutun ya aure iya mace ta zama matarsa daga cikin irin wannan sharuda akwai al-izn sai ka nemi izini ay talabul izni qabla an tabda bil kalam ka nemi izini kafin ma ka fara mata magana ga muka ce ke yaya a sai ka nemi izini tukun amma yanzu sai ka karbi number waya kuna tawasu'a da ita wana ta chatting wani ma sai ya shekar uban bai sani ba kaga dole sai matsala wannan matsala za ta shiga wani ma fiye da shekara to amma uban bai sani ba uwa ba ta sani ba kaga an kare kaidar musulunci kuma za a ga ba daidai ba yawa musulunci ya ce ka nemi izinin iyayenta kafin ka fara mata magana fanki wannan bi idan ahlinna waj'al al-islam lahaqiyar fi ma ragabu fi nikahiha musulunci ya biyan mace ta zaba ta darji idan wani ya fito ta zaba aka musulunci ya ce wata mata ta je ta faɗa manzon Allah ga wani duk sun zo nema na ya rasulullah me shawara sai ce wani dai mutum ne mai yawan dukan mata shi kuma wani mutum ne mai ruwa amma wani ya fi dama damar ki zabe shi manzon Allah ya bata wannan zabe ashe mace tana da yanci ta zabar wa kanta miji abinda ku za ku yi mata shawara za ku bata kawai wannan wanda kika zako ke baki gano ba akwai illa da illa da kaza da kaza da kaza amma an ta zabo mutumin kirki to shikenan ku taya ta addu'a a bata musulunci bi sai a tirsa san mace a mata auren dole bai fada ba in kana da zabi a matsayin ka na mahaifinta ko yayanta ko wani nata to za ka yi convincing din ta har ta gane abu ka dinga lallashinta kana nusar da ita ba da fada ba da matsawa ba har ka gamsar da ita ta gane madafar ka ta yadda amma ba imposing na ya mace wajen aura mata mijin da ba ta so ba ai an fahimci wannan idan mutumin kirki ya zo wanda ke yanzu mutumin kirki sai mai kudi shine mutumin kirki Allah kuwa shine mutumin kirki a gun mutane amma duk karatunka duk sala'arka duk ibadarka ba ka da kudi kai ba mutumin kirki bane ba a galibiyar irin abin da aka dauka kenan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa iza atawna mimman tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawijuhu idan mai neman aurar yarka yazo ko yar uwarka ko kanwarka manzon Allah ce abubi zaka duba kawai dinuhu wa khuluquhu ya addini sai yake ya halayya sai yake abinda zaka duba kenan binciken da zaka sa a yi ma idan yaro ko wani ya zo neman yarka to bincike ne a bangare guda biyu yaya addini a ina yake sallah ina ne masallacin da ke jimi yaya harkokinsa game da addini lafiya yaya mu'amalarsa yake yaya suke zaune da mahaifansa ya rena su ya datta ungosu dan maula ne dan kalara ne dan kaza ne kaga duk halayya bata da kyau amma yaro ne mutumin kirki mai neman na kansa mai neman rufawa kansa asiri to wannan abin da ake bukata kenan ba wai dole sai mai tarun dukiya ba ita tarun dukiya a galibiya ma kashi 90 cikin 100 a galibiya sai an yi auren ma Allah ke bada dukiyar idan ka kasa masu kuɗi gida 100 to kashi 90 kafin sai aure ba masu kuɗi bane sai bayan sun yi auren Allah ke bada kuɗin ashe mizanin ma ka auna cewa sai mai kuɗi ne zaka biya wa yarka ashe in ma jarabawa ne ka faɗi ka faɗi in kai mai kuɗin ne kake so ka biya mai kuɗi dan uwanka to kafin ka auri uwar yarinyar da kake ba ma ki kai kwanan shago ai ko ka hawo saman roka duk kai wannan rayuwar ai kuma yanzu Allah ta'ala ya buɗa bayan kai auren saboda ka ashe mizani ba shi bane na kuɗi game da biya mutum in zai auren yarka a'a mizanin halayya mai kyau ɗabi'a da kuma addini ɗabi'a da addini to Allah ya baiwa mata dama su zaɓi miji ga malamin makaranta ga wani ɗan kasuwa a ba da garin yawa yawa ai kai babba ne amma yawa kai babba ne a malamin makaranta saboda haka in an ba ta dama ta zaɓa kamar ina ganin wani bidiyo kile kaga wani ya tambayar yasa ke shi wannan me neman naki me aike sa ne yace malam makaranta ne suka ce la ilaha illallah yanda ka san ai gomo zumunta wallahi mala mata ne wai da wani goran salati wai la ilaha illallah wai dan ta ce malam makaranta ne to abin dubawa dai halayya halayya da addini su ne abin dubawa ga wanda ya zo neman aure muhallin shahid a wannan gabar shine musulunci ya baiwa ƴa mace dama ta zabi shi ta zaba kuma haifa da ƴan uwa ku bata shawara musamman in aurenta na biyu ne kamar bazawara ce dama ita bazawara ita za ta zaba kan ta miji haka manzon Allah ya ce ita ce mai haƙƙi ta zaba kan ta miji ita kuma ƴa mace za a tambaye ta ya wani zaki kira sonsa idan ta yi shiru to shikenan an ce tana so idan bata so za ta yi magana an gane kuma an ce idan ƴa mace kuka ce za ku bata wani take kuka to me alamar wannan kukan bata so kenan ko to Imam Malik ya ce a ba daga kukan za a gane bata so ba sai an taba hawaye yawa idan an ce idan hawaye mai dumi ne to bata so idan hawaye sanyi karai ne to tana so wannan duk hikima ta malamai ce wai ba mujarradin kuganta bane zai sa ci bata so ko tana so duk akwai wani hikimomin saboda haka ba takurawa ya mace a mata auren dole ba yi wata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake cewa ya rasulullah daga cikin haƙƙi da Allah ya dora mana mu ƴaƴa akan mahaifanmu daga cikin mahaifi iya da iko ya aurawa yarsa wanda ba ta so ta yi wa manzon Allah wannan tambayar sai manzon Allah ya ce a'a Allah bibewa mahaifi iko ya tirsasa yarsa ya aurar da mata wanda ba ta so ba sai ta ce to ni iyayena sun aura min wanda ba na so amma manzon Allah ni na musu biyya na yi da zama da shi na yi wannan tambayar ne domin ƴan baya su sani domin wa'ansu mahaifansu san dokokin Allah a kansu amma ni nawa ba ta waye zan musu ba na musu da'a na musu biyya na karɓa ba nasu ba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya hana auren dole ba a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa idza ja'a bi matar dawna dinuhu wa khuluquhu fa zawwijuhu idan wanda yazo neman aure yar ku to ku duba halayyarsa kuma ku duba addinin sa sai ku bashi aure amma yanzu sai dai nera hu wa motahu wa bainahu ya waqatan gida da katuwa mota to shine abun dubawa amma ba salaha sa ba waje alal islam lahunna mahara musulunci ya sanya ƴaƴa mata ba su sadaki haƙƙi ne nasu ne sadaki ba na mahaifiyar mata bace ba na mahaifinta bane nata ne Allah ya ce ku biwa mata sadakin su da Allah ya yanka ba su kafin a kulla auran wa atun nisa sadaqatihinna nihila ku ba su sadakin su irin kyauta ce daga Allah Allah ya ce ba su waje Allah haqqan aw huquqan ala zawjiha kun bayan an yi auran musulunci ce kai miji ka ji da kunnanka ga irin haƙoƙin da Allah ya ɗora mana matarka an gane ai ka raba ta da gidansu ka raba ta da ƴan uwanta ka zo ka killace ta a inda kake so to musulunci ya ce ga haƙoƙinta a kanka na farko mat'am ka ciyar da ita duk yadda za ka kai mata abinci ka bata mashrab ka bata abin sha maskan ka bata gunzama ka bata gunzama ita mace ba za ka ba kama mata shago ba gida wanda zai kare mata rana zai kare mata sanyi zai kare mata ruwa to duk yanda yake inda ya tattara wannan abubuwa guda uku shikenan masauki ne da gun kewayawa da kaza da kaza da kaza da kaza wannan haƙƙi ne ka nema wa matarka wannan abinci dole ko da ko za ka yi sai ka je kare mata abincin da za ta ci kuma in ka cire ita ba abin gori ba ne dole ne a yi kamar da in an zo ɗaurin aure sai an ce to an aurar ma ita amma da sharaɗi za ka ci da ita ka shayar da ita kaza sai wani malaki ci ai ba sai an faɗa ba wai yanzu misali za ka je siyan mota wanda ya siyar ma mota ce to kai ka zuba mata mai ba ana buƙatar wani sharaɗin a ba buƙatar wani sharaɗin karma Allah ya sa ka zuba mana to ai ba dole bane a ce in ka aure ma dole kai ka ci da ita a karma ka faɗa wannan ai dole ne wannan iya cin abu na dole ka ci da ita ka sha da ita sannan ka nema mata gunzama sannan idan ba ita bade bace kai rabon kwana da adalci mubit kenan in ka kara ne ba ita kadai bace sun kai biyu sun kai uku sun kai hudu to dole ne kai musu rabon kwana da adalci karka bar wata anan wata a can cikin gari a dinga abubuwa dai wanda ba su dace ba ba daidai bane Allah iya gani kuma ba zai bari ba haƙƙi ne da zakai kwana biyu anan zakai kwana biyu anan yanda zakai kaza anan haka zakai kaza anan wannan dole ne abin da yake zahiri dole kai adalci akan matanka amma soyayyar zuciya wannan manzon Allah ya ce ba za ku yi dinita su ba walan tastabiu an ta'adilu bainan nisa'i walau harastu amma wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa kai daidaita soyayya a zuciya ba zai yiwu ba amma abin da yake a zahiri dole kai adalci a wannan amma yanzu wannan abu na gaba al mu'ashara bil ma'ruf dole kai zamantakewa da matarka da abin da shari'a ta sani ba cin mutunci ba zagi ba ka cinye mata kudinta ka hana ta ba ka zalunce ta ka hana ta magana duk wannan haramun ne yasa aka yi haka bai ne ai haka ba min ahlihi wa haka ba min ahliha aka yi waliyi aka yi wakili aka yi bangaren maza aka yi bangaren mata domin in wani abu ya taso a zo a zauna a zulhunta an fahimci wannan ikramu abawaiha daga cikin haƙƙin ƴa mace dole ne ka girmama mahaifanta mahaifanta ai mahaifan gani ai dole ne ka girmama mahaifanta duk talaucinsu mahaifanta suna da haƙƙi ka karrama su ka girmama su wa akawaiha wajibi ne ka girmama ƴan uwanta ka mutunta su dangin ka ne su ma wa siyanati irdiha wajibin musulunci ya dora ma kai miji ka kiyaye mutuncin matarka wa shafaiha inda al-mard wajibi ne ka nemo mata magani lokacin da ba ta da lafiya wajibi ne ka maganantar da ita idan ba ta da lafiya an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu zawjatu ahaduna alaina wani sahabi ya ce ya rasulullah mai haƙƙin mata ɗayan mu akan sa sai ce tud'imu ha idza ta'imta wa takswa idza taksaita wala tadribul wajha wala tuqabbih ka ci da ita abinci idan ka ci ka tufatar da ita idan ka yi tufafi karka mare ta a fiska karka aibata ta karka zage ta karka ci mata mutunci duk wannan haramun ne daga cikin haƙƙoƙin ƴaƴa mata akan mazajensu Allah taqada alaiha al-arham karka yanke mata zumunci ka san wani namijin iyalinsa tayi za ta kai ziyara ya hana ta da ƙarfi da yaji sai ka raba ta da ƴan uwanta wannan ba daidai bane ba kullun zaka bar ta fita ba amma akwai munasabat kan dalilin ke zanto zumuncin ta yake ba daidai bane akwai haƙƙin zumunci a musulunci tana da ƴan uwa tana da shiƙiƙai akwai jinya akwai karuwa akwai murna akwai jaje in abu ya kama ka bar ta ji cikin uwanta wannan haƙƙi ne nata idan ka takura mata game da wannan Allah ba zai bari ba ana ganewa yau ba sai ku yi hakuri karatun na mata ne yawwa musulunci ya ce ja'al al-islam qawa'id fi hilil mashakil zawaj musulunci ya bada hanyoyi na wajen warware matsalar ma'aurata ba kai zaka dauka baran kanka yi abin da gadama ba an gane wani mijin kawai shine zai abin da ya gadama in kin so ki bi in baki so ba kar ma ki bi musulunci ba haka yace ba idan an samu rahim fahimta tsakaninka da matarka kai kaza ba ta gane ba tayi kaza ba gane ba duk irin hikimomi kai akan a fahimci juna hakan ba ta faru ba to sai Allah ya ce akwai mataki na gaba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim sai ce fasalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib ma hafizat Allah sai ce wallahi ta kafuru ne yuzahunna matan da kuke jin tsoron bujirewar su boran su faizo hunna na farko wa'azi zakai kai ma sai ka zama malami a gidanka to ka dinga karanto ayoyi da hadisi iya wanda ka sani wance kaza kaza fa kaza dinnan ba Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce Allah kuwa kai wa'azi kar kuma kai to ni malamin mu wai ki ba mu labari wata rana matarsa ta yi wani abiya mata wa'azi tai shiru ga matana ji matsala ga manda wuce wata rana suna zaune da ita ana kallon irin tushin sunna TV din nan kowa ko manara ko Africa TV 3 an sa ko wani malami to iya bayani daidai abin da shi wannan malamin ke faɗa matarsa ita ce ah ashe abin da kake faɗa ran nan gaskiya ne ashe ce ah ashe ran nan abin da kake faɗa mu ai da gaskiya ne tun daga wannan to dole sai kai mata wazi fa'izuhunna wajiruhunna fil madaji' idan wazi bai yi ba mataki na gaba sai ka kaurace mata wajen kwanciya ka kaurace mata idan wannan matakin mai bata dawo hanya ba wadribuhunna sai ku yi musu barazana ta duka aka imam malai yace hiyasa ba a ce fajriduhunna ba aka ce fadribuhunna amma da aka zo gunda yake so a yi bulala na mazana ta aka ce fajriduhunna na ko fadribuhunna sai aka ce ko da baki riga ko da mafifici ko da waye ko barazana dai haka ba warewa za ka yi da kita ba ma ba haka aka ce ba yawa yawa fadribuhunna Allah ce fa ina dana lakum fala tabghu alayhi nasbila in sun da sun muku da'a to kar ku nemi wata hanya kuma ta ci musu zarafi ku kyale su abin da ake bukata kenan abin jana wata ayan Allah ke cewa wa in kibtum shiqaqa bainihima fa ba'su hakaw min ahlihi wa hakaw min ahliha duk wannan hallu ne na mashakil zawaj hanyoyi ne ake bi na warware matsalar ma'aurata idan wancan matakin bai yi ba kai wa'azin ka kaurace din kai kaza din duk bata dawo ba to sai musulunci cucu a zo a yi lajana a yi conference a kira waliyinta da sauran yan uwanta kai maka turo wakilinka da yan uwanka zo a zauna to ku yaya bangaren yar ku me yake faruwa ne ai ta ce mana kaza ta ce mana kaza ku ba yaya dan ku me yace tana masa ai ta masa kaza ai ta masa kaza ku sai ku je ku samu naku ku ja kunnansa in shi ne mai laifi kuma ku je ku samu ta ku ja mata kunne idan mai laifi shi idan kuma akwai yiwuwar sai kun hada su a gu daya sai ku hada su a gu daya ke ga mijinki ya me yake faruwa ne musulunci ya ce in dai an yi wannan da kyakkyawan ne Allah zai kawo maslaha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma in dai an yi abin da neman maslaha ba neman cin mutunci ba to Allah ya ce zai kawo maslaha duk wannan fa musulunci ne yake mana magana ba da yawa daga cikin mazaje ba su san wannan ba da yawa in ma kuma sun sani sun take din ba aiwatarwa kuma iya cin abin da yasa saki yayi yawa a wannan al'ummar don matakan da musulunci ya sa ba a bi mutum ya auri mace kawai ya maida ita baiwa ya maida ita wani kamar kadara ya maida ita kamar ta rigar sawa har wa sun mazaje ma ka suke cewa kawai in sun ga dama za su iya cirewa su ce ba wani ke ci ai kamar tayar mota zai iya canjawa wannan cin mutunci ne ba daidai bane in ka wulakanta yar wani dan ka aura kai ma za ka yi waye kamar wata rana ina ganin karatun malam Aminu Ibrahim Daurawa yake cewa to yanzu ga mu yi addu'a kowa yi addu'a yanda yake rike matarsa to yi addu'a Allah ya sa aiwa yasa irin wannan ruwa an gane ko yanda kake rike matarka to ai addu'a Allah ya sa idan ka aurar da yarka ita ma mata irin wannan rukun da kai wa matarka kaga ba ko bane da ce amin ai wani ya san zaluntar iyalin sa yake baya su kuma zalunce sa ba zai yiwa saboda kamo kiyaye suna da haƙoƙi wanda musulunci ya dora musu da karshe a musulunci ya girkawa mata wata martaba daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wane ne ya fi cancanta a masa da'a da biyayya da kyautatawa a duniya sai ce ummuka daga nan aka ce sai wa sai ce ummuka sai dai faɗa su uku sannan daga nan hudu ya ce kuma su ma'abuk kaga wannan kima ce da daraja ta ya mace wanda musulunci ya ƙara bayyana ta domin mu gane irin martabar da Allah ta'ala ya ba su Allah ta'ala ya samu dace yayi mana albarka ya ba mu iko kare haƙƙin iyalanmu su ma Allah ta'ala ya ba su ikon kare haƙoƙunanmu a cikin musulunci za mu samu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mako mai zuwa abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana mana addu'a mahaifin mu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna ci mu komo su da mu da su gaba da mu da yaran mu Allah ta'ala ka shirye da mu tabarki madidici Allah muna roƙonka ka dora mu a hanya madidiciya Allah ta'ala ya karbi rayuwar mu cikin imani Allah muna roƙonka wannan gari namu da kasar mu da sauran garuruwan mu sai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da yake kawo mana fitina Allah ta'ala kai mana maganin sa Allah ta'ala ka ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira mai wannan gida wanda ya asasa wannan masallaci muna ma yaduwan Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya ji kan mahaifansa da namu gaba daya shirye da zuriyarsa da tamu hanyoyin samun sa Allah ta'ala ya kara musu albarka Allah ya bahi tsaro da mu ya kare shi daga dukkan sharri da mu gaba daya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله